This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Litinin 29 ga watan Janairun shekarar 2024. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke muku lalle marhabin a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su ga Ibrahim da kanin labaran duniya.
To Mahmud, Prime Minister Italia na ganawa da shugabannin Afirka yau Litini. Australia ta zama ƙasa ta baya-bayan nan da ta dakatar da bayar da gudummawa ga cibiyar tallafawa Palestinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Sannan Ukraine ta ce bataliyar tsaron sararin samanta ta kakkaɓo jirage marasa matuƙa guda 8 waɗanda ƙasar Rasha ta cillo a hare-haren da ta kai da daddare.
Kanin labaran duniyar kenan.
Gaskiya ni dai a ra'ayina wannan abin babban farin ciki ne.
Me yasa?
Saboda da ba mu san musu waye ba.
Lalle a ra'ayina ni gamba su bismillahi ban ni goyi ba a hice daga cikin Sidiyawu ba. Sidiyawu nan da ta samu
yadda jama'ar Nijar ke bayyana ra'ayi mabambanta kenan kan ficewar kasar su da Mali da Burkina Faso daga kungiyar ECOWAS ko Sidiyawu. Za ku ji ƙarin bayani. To ko me masana a fannin kimiyyar siyasa da diplomasiya ke cewa kan wannan sabuwar dambarwa a yankin yammacin Afirka?
To wannan fita da suka yi na mataki da suka ɗauka ba wani abu bane, fushi ne suka yi saboda dama tuntuni wannan kungiya ta dakatar da su, ma'ana suna cikin dakatattu wanda ya hada har da gini.
To muna kuma tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda Babangida Jibril zai gabatar kan tsarin ilimi a Najeriya, Amurka da China. Amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Prime Minister Italia na ganawa da shugabannin Afirka yau Litini, baya ga shugabannin Afirka sama da 20, jami'an kungiyar tarayyar Turai da na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma wakilai daga hukumomin ƙasa da ƙasa daban-daban masu bayar da tallafi za su halarci taron. Makasudin taron shine gabatar ma ƙasashen Afirka tsarinmu na haɓaka nahiyar ta Afirka, a cewar Prime Minister Giorgia Meloni ga kafar labarai ta Italia RAI. Ta ƙara da cewa wannan na nufin wani sabon tsari wanda babu ƙwara ciki, babu ubangidanci ciki, tsari ne na ɓangare da ɓangare don a gudu tare a tsira tare, a cewar Meloni. Ana lakabi ma wannan tsarin da shirin Metai don tunawa da Enrico Metai, wanda ya ƙirƙiro babban kamfanin mai da gas wanda gwamnati ke tafi da shi. Ayyukan farko na shirin na Metai za su hada da shirye-shirye kan ilimi da kiwon lafiya da ruwan sha da hanyoyin tsafta da haɓaka noma da kuma madafun cigaba. Australia yau Litini ta zama ƙasa ta baya-bayan nan wadda ta dakatar da bayar da gudummawa ga cibiyar tallafawa Palestinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNRWA kwana guda bayan da sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga ƙasashe da su ci gaba da bayar da tallafin kuɗi don a taimaka ma mutanen da aka raba da muhallansu a Gaza waɗanda ke matuƙar buƙatar taimako. Ma'aikatar harkokin wajen Australia ta fitar da wani bayani inda ta yi kira ga cibiyar ta UNRWA da kuma ita kanta Majalisar Ɗinkin Duniya da su kaddamar da cikakken bincike kan zarge-zargen cewa wasu gwamman ma'aikatan jinƙai Falasɗinawa sun taka rawa a harin da Hamas ta kai ma Isra'ila a watan Oktoba. Ƙasashe aƙalla 10 waɗanda ke bayar da wajen kashi 60 cikin 100 na tallafin na UNRWA ɗin sun dakatar da bayar da tallafi. Ƙasashen sun haɗa da Amurka da Australia da Burtaniya da Canada da Finland da Jamus da Italiya da Japan da Netherlands da kuma Switzerland. Jiya Lahadi ƙasar Norway ta ce a yayin da ita ma take damuwa da wannan zargin, ita kan fa za ta ci gaba da bayar da tallafi.
To nan gaba kadan Ibrahim zai dawo da karshen labaran duniyar kafin nan. Jama'a Jamhuriyar Nijar na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta bayan da kasarsu da Mali da Burkina Faso suka sanar da ficewarsu daga kungiyar ECOWAS ko CDAO, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mansur Sani aiko mana daga Maradi a Jamhuriyar ta Nijar.
Kasar Niger na da akida daya da Mali da Burkina Faso da suka kasance cikin kasashen da Faransa ta yi reno suka watse barambaram. Bayan kasa samun daidaituwa da kungiyar ta ECOWAS da waɗannan kasashe uku, bayyanar sanarwar bai daya ta fitewa daga kasar ta Niger ya jawo tsokacin wasu al'ummar kasar.
Ta ni Musa Madaran fa, abinda za ni ce wa mutanen Niger 100% ni ina murna. Yan kasa kacca ni ya saki ya daga kafa bisa kan turawa abinda ya dauke niya za ya gyara Niger tsakani da Allah ya yi shi kuma da mu da Najeriya da ciya talakawansa ai ba su yi ba da mu ba da su ba.
To ni dai sarkin wannan malarin gaba daya da kewai wannan abu ya mamu dadi. Yan kasa da ko gobe daban da gobe da jibir gata mu dai mulki na danniya ba mu san shi.
Sunana Sa'ida Adamu. Gaskiya ni dai a ra'ayina wannan abin babban farin ciki ne.
Me yasa?
Saboda da ba mu san mu suwaye ba, kawai rayuwa muke yi gaba gari. Yanzu muka san mu suwaye, muka san tabbas mu ɗan Niger ne, kuma yanzu mu ci gashin kanmu. To wani dan yazo ya ce zai raba mu da Najeriya, wannan zancen banza ne.
Sunana Lamin Dauda. Uwar gaficiya daga cikin CDAO. Mun ji dadi, sojoji kun fara gwadawa, malalle kuna son kasar, kuna son talakan kasar, kuma kuna son kasar ku. Ku bunƙasa ayyuka na ƙasa yanda ƙasashen ga duka za su cin moriya abubuwan da ke da kai na arzikin ƙasashen ga nan. A hiddo shi, kowa a faɗaɗa shi, kowa ya samu alheri daga cikin shi.
Lalle a ra'ayina ni gambaisu, bismillahi. Ban yi goyi ba a hice daga cikin CDAO ba. CDAO nan da ta samu takunkumi iri-iri nan kasar mu na Niger. Ɗan kasar Niger suna cikin wahala. Wannan kowa ya sani ba wani za ci a babu. Ana cikin wani hali, ana so a zamana a yi sulhu. Sulhun nan shi ne wani abu.
Yace wa ɗan kana ganin ba zai sanya
ba. Ya yi cewa me take kawa?
Wannan IS ɗin ne aka kawa fa.
IS to ni ba ma san ta ba. Ya kamata mu yi maka ma'adalci. Kuma kowa ke mulki dole a ga mashi gaskiya. Tana wajen Allah za mu gamuwa.
Sai dai ɗaya daga cikin ƴan kungiyar farar hula, Abdu ɗan ne to nan kodaye, ya ce da ma arna tare da yin kira ga mahukuntan mulkin soja da su gaggauta yi wa tabkar hanci don magance matsalolin da ƴan kasar ke iya fadawa sanadin ficewa daga CDAO ko ECOWAS din.
To mu musan sai arna ko danka ne ka kai shi ga bango, to ka kai makurata ECOWAS kin nan ba ta samma a shirya. Sai kwatsan muka ji an ce waɗansu magabata daga ciki Tinubu ya taimakon shi, Allah samantara ya taimakon shi, damun kuma duk za a taro na ECOWAS. Sai ɗaya daga cikin su ya taho da sako. Na tabbatar da cewa waɗannan shugabanni uku na ƙasashen nan guda uku suna nan suna tunani saboda sun san yawanin jama'ar da ke bisa kansu. Dangance da haka nan ne har suka yi wa ga shawarar ta hito har mutane ke murnarta. An aka yi irin wagayar jeje ne bakin abin da ake so ya hito da goga wanda zai yi da walwale mu musam mun zanna dingirgir da gidanmu su hido waɗannan kuɗaɗe don duk abin da aka ɗauko ya karuwa ya zama mai amfani.
Duk da haka al'ummar Niger na ci gaba da tabbatar da cewa akwai wahala a hana su hulɗa da makwabciyarsu tarayyar Najeriya da suke matsayin ɗan juma da ɗan jummai domin shiga ƙasar. Yanzu sai an je babban birni an ciro visa. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Niger.
A gaida Mansur, yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da ƙarshen labaran duniyar.
To Mahmud, ƴan rajin kare haƙƙin dabbobi sun yi zanga-zanga jiya Lahadi a Mexico City, babban birnin ƙasar Mexico, saboda sake maido da daɗaɗɗen wasan nan mai suna faɗan bijimi ko bullfight da aka yi. An yi wasa na farko a babban birnin ƙasar ta Mexico jiya Lahadi kusan shekaru biyu bayan da kotun kolin kasar a watan Disamba ta share fagen sake maido da wasan mai tara dumbin jama'a. Nadia Ramirez, yar rajin kare haƙƙin dabbobi, ta ce:
Yo soy muy partidaria de los derechos de los animales. Esto
Nadia ta ce ni mai matukar kare haƙƙin dabbobi ce. Wannan abun bakin ciki ne sosai. Bamu kaunar wulakanci da kisar dabbobi. Muna gaba da duk wani tsari na mayar da hakan wani abin nishadi har ana tafi ana kare shi. Wannan fa ba zai ci gaba da faruwa a wannan ƙarni da muke ciki ba. Jami'an gwamnatocin Amurka da na China za su tattauna kan hanyoyin warware matsalar safarar kwayar fentanyl da dangoginta a wata ganawar da za su yi a ranakun Talata da Laraba a birnin Beijing. Kafa kwamitin Amurka da China mai dakile safarar kwayoyin ya biyo bayan alkawarin da kasashen biyu suka yi na aiki tare kan matsalar bayan wata ganawar da aka yi tsakanin shugaba Joe Biden na Amurka da Xi Jinping na China. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya gaya ma manema labarai jiya Lahadi cewa tuni China ta dau wasu matakai kan masu yin magan kwayoyin a kasar, ciki har da rufe wasu kamfanoni da kuma hana wasu asusun bankuna karbar kudade daga kasashen waje.
Ibrahim Karamasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu dai muna kan batun ficewar kasashen Niger, Mali da Burkina Faso daga kungiyar ECOWAS, inda masana ke ci gaba da yin tsokaci kan wannan mataki da kasashen suka dauka a ƙarshen makon da ya gabata. Profesa Gali Sharif Ibrahim shine shugaban tsangayar kimiyyar siyasa da alakar ƙasa da ƙasa a Jami'ar Abuja Najeriya. A hirar da muka yi da shi ta manhajar WhatsApp, ya fara yin tsokaci ne kan yadda ke kallon wannan takaddama.
To wannan fita da suka yi na mataki da suka dauka ba wani abu ne, fushi ne suka yi saboda dama tuntuni wannan kungiya ta dakatar da su, mana suna cikin dakatattu wanda ya hada hadda gini. Tuna abu da aka yi yayi tsauri saboda akwai takunkumai da aka daura musu, sannan kuma duka wayannan kasashe ne rainan Faransa.
Kamar wannan mataki wani irin tasiri zai yi ga yankin yammacin Afirka, musamman ta fannin abin da ya shafi tsaro da tattalin arziki?
To kaga kenan, idan aka duba menene tasirin da wannan mataki da suka dauka, sai ka ga cewa akwai ainihin fuska biyu a nan. Na farko shine idan kuka ce kun cire kanku daga ainihin babbar ita kuma kungiya ma'ana ta ECOWAS, wannan ya nuna kenan duk abin da ya shafi harka na ECOWAS da abubuwan da mambobi ma'ana 'yan ƙasa za su ji daɗi, su ba za su ji daɗi ba. Saboda menene, kaga dai na ɗaya, yanzu idan za su wanda yake Mali zai tafi Senegal ko zai tafi Gambia, kaga sai ya yi visa, dole sai ya nemi visa. Sannan wannan kuma passport da suke dauke da shi na CDAO, kaga za su daina amfani da shi, dole sai sun ainihin samu wani wanda za su rika amfani da shi. Idan aka ce yau wayannan kasashe uku da suka bijire, nan da nan aka ce sun samu wani ci gaba, musamman ma na tattalin arziki, musamman Niger da aka ce ta daina saiwa da ainihin Faransa uranium. To kaga idan yadda take siyarwa yanzu, an yi amfani da wayannan kudade, an assasa wani tubali na ci gaban ƙasa, to kaga yana iya jawo ma Niger alkhairi. Amma abinda muke gudu muke tsoro shine, kaga idan aka ce sun zama kamar kowace ƙasa ta Afrika, wannan kudade da ake samu ana sace su, ana fatali da su, kamar yadda muke gani a wannan bangare namu na Nigeria. Ga mu dai da arzikin man fetur, amma tamkar ba mu da shi. Dumbin kudade suna shigowa ana samu, amma barayi sun yi yawa. To wannan yana wani irin yanayi ne na kasashen Afrika gabaki ɗayansu, ga arzikin amma kuma ba a ganin ina arzikin yake shiga ko kuma ina yake tafiya. To idan sun iya sun yi yaki da cin hanci da rashawa, sannan kuma sun yi yunkurin ganin cewa sun bunƙasa tattalin arzikinsu, ba su ba ma nan gaba su za su iya su ce sun bar ECOWAS sun koma ɓangarensu. To amma sai dai su tuna cewa su fa gwamnati ne na sojoji, kuma nan dole za su yi zaɓe na demokradiyya. Wa'inda za a zaɓa nan gaba ƙarƙashin tubali na demokradiyya suna iya su ce sun dawo sun komo a ainihin ɓangare na ECOWAS.
To Prof, ita ƙungiyar ta ECOWAS ta ce har yanzu ba ta sami wata takarda a hukumance daga waɗannan ƙasashe da suka wacce ta nuna cewa sun fice daga ƙungiyar ba.
Wannan ci ganin cewa ita ECOWAS a cikin tsare-tsarenta ya nuna cewa ƙasa kafin ta fita daga wannan kungiya in tana so ta fita tun kusan shekara ɗaya kafin ta fita za ta yi rubutu ta ainihin tura ainihin majalisar ECOWAS a duba a fahimci cewa lallai tana so ta fita. Ba ta fita ita kasa kai tsaye hakanan daga kungiyar ECOWAS da kuma wasu kungiyoyi sai da an bi ka'idoji da wasu abubuwa da ya kamata a bi. To amma tunda su sojoji ne ba a ƙasarsu ma ba tsarin mulkinsu suke bi ba, haka kuma ECOWAS ɗin ma ba wani tsarin mulkin ECOWAS ɗin suka bi ba ma yanzu da suka yi ainihin juyin mulkin. So idan aka ce soja ne, to shi soja ba ruwanshi da wani tsari na mulki ko wani kundi ko wani abin nan, kurin ta kansa yake yi abin da ya ga dama shi yake, ma'ana cin karansa yake, kurin ba babbaka.
Farfesa Gali Sharif Ibrahim kenan, shugaban tsangayar kimiyyar siyasa da alaƙar ƙasa da ƙasa a Jami'ar Abuja Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a jamhuriyar Najeriya. Za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma ga shirin ilimi.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kan ji marar ilimi abun rainawa. Himma da ƙwazo ƙoƙarin mushinku jama'a kiranmu nake bisa dage.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan Adam. A makon da ya gabata ne, ranar 24 ga wata, aka gudanar da bikin ranar ilimi a duniya, ranar da hukumar inganta ilimi ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNESCO ta ware domin yin muhawara da kuma tattaunawa akan hanyoyin inganta ilimi a duniya. A cikin shirin namu na yau za ku ji ra'ayi mabambanta daga wasu manyan kasashe na duniya, wato Amurka da kuma China, akan yadda ake gudanar da ilimi a waɗannan kasashe. Kana idan mun dawo gida Najeriya, za ku ji ra'ayoyin wasu ɗaliban jami'ar jihar Bauchi da aka yaye a karon farko. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kan ji marar ilimi abun rainawa. Himma da ƙwazo ƙoƙarin mushinku.
To albarkacin wannan rana na ranar malamai ta duniya da aka gudanar a makon da ya gabata, mun je ta bakin wasu malamai a sassa daban-daban na duniya, musamman ma dai ƙasashen China, Sin kenan, da kuma ƙasar Amurka.
A sunana Tijjani Muqaddas, mai rajin kare haƙƙin yara wajen sun sami ingantaccen ilimi. A yanzu na nan ƙasar Amurka ne, ina halartar wani shiri na ƙasa da ƙasa wanda ita gwamnatin Amurka take ɗaukan nauyi a duk shekara, wato Humphrey Fellowship Program. A cikin wannan shiri ina nan wata jami'a na koyan wasu dabaru da hikimomi yadda za a inganta ilimi na bai ɗaya da ilimi na yara 'yan mata da ilimi na gajiyayyu har ma da ilimi na makiyaya a nan ƙasarmu Najeriya da dukkanin ƙasashenmu. Yadda ake samar da ilimi, musamman ilimin nan na matakin farko a nan Amurka, idan ka kwatanta shi da na Najeriya akwai bambanci. Na farko, a nan ilimin matakin farkon nan kyauta ne kuma dole ne ga kowane yaro. Da haka ita wannan makarantar da hukumomi su ne suke da haƙƙin su samar da ilimin nan kyauta ga yaro, su bashi uniform, su bashi littattafai, su bashi abinci ma kullun idan ya zo makaranta, abincin rana za a bashi a wannan makarantar. Sannan makarantar nan ce take da alhakin ta ɗauko yaron daga gidansu a mota sannan ta kawo shi a makaranta. So kaga akwai bambanci ga Najeriya wanda aka ce shi ilimin nan na matakin farko dole ne kuma kyauta ne. To amma idan ka ba a zahiri za ka ga ba dole bane kuma ba kyautar bane. Shi yasa muke da yara masu yawa sama da miliyan 10 wanda ba sa zuwa makaranta. Me yasa ba sa zuwa? Yawanci daga cikin bincike ya nuna yawanci na yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya talauci ne na iyayensu. Watakila iyayen ba za su iya biya masu kuɗin makaranta ba, watakila iyayen ba za su iya saya masu uniform ba, watakila iyayen ba za su iya saya masu kayan rubutu da karatu ba. Ko wannan shi ne ya sa kake nan da bambanci. A nan Amurka ilimi kyauta ne domin makaranta da gwamnati su suke baka komai da komai. A nan kuma Najeriya akwai bambanci. Uba, iyaye su ne za su samar wa ɗalibi komai da komai na zuwa makaranta. Wannan shi ne babban bambanci tsakanin ilimi na matakin farko a nan Amurka da nan. A nan kuma Najeriya akwai bambanci.
Sunana Bello Habib Galadanci. na zo na yi masters a nan China, inda na yi MBA wato karatun kasuwanci kenan, kuma na zo na yi PhD inda na kware a bangaren koyarwa na yi bincike.
To Malam Bello, ku za ka gaya mana bambancin koyarwa a kasar Sin da Najeriya da kuma Amurka.
Bambancin tsarin koyarwa tsakanin China da Amerika shine su anan a cikin al'adarsu koyarwa yana ɗaya daga cikin ayyuka da aka fi mutuntawa, kuma idan aka ce kai malami ne, mutane ba karamin girman ka suke gani ba, ba karamin martaba ka suke gani ba. Wannan yana daga cikin al'adarsu, saboda in ka duba tunda su ba addini ne su ba, amma suna da kamar mutane kamar Konzu wanda ake cewa Confucius da Laozi, babban malamansa su ne waɗanda za a ce tsofaffin tun tarihin tun lokacin da can baya, su ne manya-manya waɗanda suka kawo kamar irin tsarin tunani na al'adun mutanen China. To ba bauta musu suke ba, amma kusan su ne za a ce manya-manya inda waɗanda suke duba ne a matsayin abu mutanen da suke koyo daga gare su, kuma waɗannan mutanen su malamai ne. In ka ji tarihinsu za ka ga malamai ne yawo suke na koyarwa na ɗiban ɗalibai da koyar da su, kuma wannan shi ya kasa gimshi kenan irin al'adu da tunani na mutanen China. Saboda ka su dan a cikin al'adarsu koyarwa dama wannan abu ne mai matukar muhimmanci. A Amerika ko gaskiya da sauki za ka ga malamai ba a fiye ba su irin girma da mutunci da ake yi kamar a nan China ba, kuma a nan za ka iya ba wa yara tsari saboda sun san al'adarsu. Malami yana da muhimmanci, to za ka ga yara suna sauraron malam sosai, suna tsayawa su ji meke faɗa ba kamar a Amerika, wanda ƴanci na kai wanda iyaye suke koya wa yara gida zai sa yaro ya je makaranta ya ringa tunanin irin abin da shi ke tunani ko inda yake tunani da shi za a tafi, kuma malami dole ya kokari ya tankwasa ya san da zai yi ba ɗaliban haka. To wannan shi ne maraba. Najeriya ko ai ba za a haɗa ba, tunda malamai ai ba waɗannan ba malamai ba ne, sai dai a ce masu kawai dai bayi ne dai waɗanda kawai tunda abin da za a bi fi 30,000 ba za a ɗauka a baka ba. Wannan ai maraba shi da bauta ba shi da yawa, tunda mai wannan zai maka in dai har koyarwa ake so kai sosai, to dole sai an baka kusan kamar alal misali 600,000-700,000 a wata. To wannan shi ne malami na asali. A hali yanzu gaskiya Najeriya babu malamai. To wannan shi ne bambancin.
To a nan gida Najeriya kuwa jami'ar jihar Bauchi ita ce yayi ɗalibanta a karo na farko, kuma wakilinmu a jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad ya je ta bakin wasu ɗalibai da aka yaye a wannan jami'a.
Sunana Esther Isaac, na karanta microbiology. Ilimi yana da muhimmanci musamman yara mata. Da ilimi za ka iya koyar da yaranka san abubuwa mai kyau da mara kyau. In ka samu ilimi kai ma yaranka za su iya ilimi, kamar in an ba su abu a makaranta za ka zo ka iya yi musu suma, amma in ba ka da ilimi bayan da za a yi kai musu. So shi sa ilimi yana da muhimmanci.
Sunana Hafsat Adamu, na karanci yaren Turanci, English language na karanta. Ilimi na da muhimmanci sosai saboda zai kai ka inda baka tunani, kuma yana sa ka zama na world experience. To haka ne muhimmanci yana ai, ilimi na da muhimmanci sosai tun ba ga ya mace ba, saboda ana cewa wai in ka ilmantar da mace kamar ka ilmantar da al'umma ne, duk wanda yake kusa da ita, duk wanda ya rabe ta zai zama na ya amfana. Zan yi iya cikakken kokari na diyan da hidima ya zo na ƙasa ko na al'umma ko diyan da ake buƙatan mai irin kwali na ko wani taimako haka dai. Zan yi ƙoƙari in ga cewa na halarci wannan guri kuma na bada gudumawa na 100% da yardar Allah. Na gode musu kuma mahaifina ina roƙon Allah ya ji ƙanshi, Allah ya gafarta mishi, Justice Azam Adamu Abdulhamid da kuma mahaifiyata Hajiya Safiya Bala. Ina matuƙar godiya a gare su saboda da ba dan ita ba ban kawo ga yanzu ba.
Sunana kuma da Jibril Isa Abdullahi daga Nambochi State University Gadau. Na gama a Faculty of Education, Department of English Education, set of 6-7 kenan insha Allah. To ilimi gaskiya wani abu ne wanda yake da matukar amfani, saboda ilimi madubi ne da ke nuni da hutar rayuwar dan Adam. Ba tare da ilimi ba babu abin da zaka iya cimmawa. komai a rayuwa yana bukatan ilimi. Ilimi wani abu ne wanda shine ainihi wato kaman kashin bayan rayuwar dan Adam. Ba tare da ilimi ba babu wani abu wanda zai yi. A yanzu haka na fara amfani da ilimi na, saboda a yanzu haka ni malami ne a makarantar secondary, ina koyar da Turanci. Fata na shine mu dada ba ilimi muhimmanci, sannan kuma mu dinga amfani da ilimin mu a hanyoyi da ya dace a rayuwa.
Sunana Umar Sani Yakubu, kuma ɗaya daga cikin ɗalibai ko kuma mu ce ɗaya daga cikin wanda aka yaye su daga nan makaranta na Jami'a Mallakar Jihar Bauchi, wanda ake kira a Turanci Bauchi State University Gadau. Na iya ce ai ya samu asali ne tun daga kafuwar ita karan kanta duniya. Idan muka duba, idan muka sauko kan annabin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, iya wahayin da aka fara masa ma kenan akan yayi karatu, hakan yana nufin cewa komai zaka yi a rayuwa kana bukatan ilimi akai.
To masu sauraro, a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma bakin namu, musamman ma dai wakilinmu Abdulwahab Muhammad da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Jude Legal Tradition, na ku Babangida Jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon.
Kan hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku.
A gaida Babangida Jibril, yanzu kuma sai labaran duniya a takaice.
To a takaicen, shugaban kwakoko Prime Minister Italia na ganawa da shugabannin Afirka yau Litini, baya ga shugabannin Afirka sama da 20, jami'an kungiyar tarayyar Turai da na Majalisar Dinkin Duniya da kuma wakilai daga hukumomin ƙasa da ƙasa daban-daban masu bayar da tallafi za su halarci wannan taron. Ukraine yau Litini ta ce bataliyar tsaron sararin samanta ta kakkaɓo jirage marasa matuƙa guda 8 waɗanda ƙasar Rasha ta cillo a hare-haren da ta kai da daddare. Rundunar sojin Ukraine ta ce an lalata jirage marasa matuƙa a yankuna daban-daban na ƙasar, ciki har da Mykolaiv da Dniprovska da Kerensk da kuma Rivne. Baya ga jirage marasa matuƙan, hare-haren da Rasha ta kai sun haɗa da na makami mai linzami samfurin S-300. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky jiya Lahadi ya ce ƙara turjiya wajen tsaron ƙasa da samun ƙarin makamai da kuma motocin yaƙi na da matuƙar muhimmanci a yanzu. Kalaman nasa sun biyo bayan na sakatare janar na NATO Jens Stoltenberg, wanda ya yi gargaɗin cewa muddin Ukraine ta kasa ci gaba da samun taimakon da take bukata don ta kare koko ta kori Rasha daga ƙasarta, to Amurka da Turai da sauran sassan duniya za su kasance cikin ƙarin haɗari. Jami'an gwamnatocin Amurka da na China za su tattauna kan hanyoyin warware matsalar safarar kwayar fentanyl da dangoginta a wata ganawar da za su yi a ranakun Talata da Laraba a birnin Beijing. Kafa kwamitin Amurka da China mai dakile safarar kwayoyin ya biyo bayan alkawarin da kasashen biyu suka yi na aiki tare kan matsalar bayan wata ganawar da aka yi tsakanin shugaba Joe Biden na Amurka da Xi Jinping na China. Australia yau Litini ta zama ƙasa ta baya-bayan nan wadda ta dakatar da bayar da gudunmawa ga cibiyar tallafawa Falasɗinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNRW kwana guda bayan da Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga ƙasashe da su ci gaba da bayar da tallafin kuɗi don a taimaka ma mutanen da aka raba da muhallansu a Gaza waɗanda ke matuƙar buƙatar taimako. Ma'aikatar harkokin wajen Australia ta fitar da wani bayani inda take kiran cibiyar ta UNRWA da kuma ita kanta Majalisar Ɗinkin Duniya da su kaddamar da bincike kan wannan batun.
Masu sauraro, baki ɗaya abinda ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi 8:30 kenan agogon Ghana, za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada a yi nisa, shirin yau da gobe na nan tafe, kuma za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na Facebook da X wato Twitter sai Instagram da YouTube domin samun labarai a daidai lokacin da suke faruwa. Yanzu kan a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya ci ni gabatarwa, da Julie Lathis Gresham ta haɗa mana shirin da injiniyanmu na yau ni Mahmud Lalo, nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu.